This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 27 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin zai ci gaba da duba matsayin takardar aure ta gwamnatin kasar Kamaru da muhimmancin samun takardar ga ma'aurata. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kungiyar Hamas ta ce ta samu sakon martanin Isra'ila a hukumance a yau Asabar game da kudirin yarjejeniyar tsagaita wuta na baya-bayan nan da ake kokarin cimmawa, kuma za ta yi nazari kafin ta bada amsa, a cewar mataimakin shugaban kungiyar a cikin wata sanarwa. Bayan shafe fiye da watanni 6 Isra'ila na yaki da Hamas a Gaza, har yanzu tattaunawar warware rikicin ta yi kikikaka, inda Hamas ta tsaya akan bakanta game da bukatunta na cewa duk wata yarjejeniya da za a cimma to dole ne ta kawo ƙarshen yakin. Tawagar wakilan Masar ta ziyarci Isra'ila domin ganawa da jami'an Isra'ila a jiya Juma'a, tana neman sake fara tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin tare da sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su a lokacin da mayakan Hamas suka kutsa a cikin garuruwan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, a cewar wani jami'i da aka yi wa bayani game da batun wanda ya nemi a saka sunansa. Wasu makamai masu linzami da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka harba sun dan taba wani jirgin ruwan dakon mai mai dauke da tutar kasar Panama akan tekun Bahar Maliya, a cewar mahukuntan kasar a jiya Juma'a. Harin dai na zuwa ne bayan karuwar hare-haren 'yan Houthi a cikin 'yan kwanakin nan, bayan dan tsagaita wuta da suka yi a farmakin da suka kwashe watanni suna kaiwa akan Isra'ila saboda yakin da take yi da Hamas a zirin Gaza. 'Yan tawayen sun harba makamai masu linzami guda uku a harin. Daya daga cikin su ya taba jirgin ruwan mai tutar Panama, a cewar rundunar sojan Amurka ta tsakiya. Kamfanin harkokin tsaro mai zaman kansa na Ambrey ya bayyana jirgin dakon man a matsayin na kasuwanci mai alaka da Rasha. Jirgin yana tafiya ne daga birnin Primorsk na Rasha zuwa Vadinar a India, a cewar kamfanin na Ambrey. Da safiyar yau Asabar, mai magana da yawon mayakan Houthi Brigadier General Yahya Sari ya yi kirarin cewa su suka kai harin a wata sanarwa da aka nada wadda 'yan tawayen suka yada. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daliban da ke zanga-zangar nuna adawa da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a jami'o'i a fadin Amurka, inda wasunsu suka yi arangama da 'yan sanda, sun dage a fafutukarsu a yau Asabar, kuma sun sha alwashin ci gaba da yin zanga-zangar, yayin da sassan jami'o'i da yawa suka yi Allah wadai da shugabannin jami'o'i da suka nemi jami'an tsaro su fatattake masu zanga-zangar. Yayin da jami'ar Colombia ke ci gaba da yin zaman shawarwari tare da daliban da ke zanga-zangar goyon bayan Falastinawa a harabar makarantar da ke New York, majalisar zartarwar jami'ar ta zartar da wani kuduri a jiya Juma'a wanda ya samar da wani kwamiti da zai yi bincike akan shugabancin jami'ar, wacce a makon da ya gabata ta kira 'yan sanda a kokarin wargaza masu zanga-zangar. Lamarin da ya haifar da arangama ya kuma kai ga kamun mutane sama da 100. Duk da cewa jami'ar ta sha sanya wa'adin ta da sansanin masu zanga-zangar ta kuma dage shi, jami'ar ta aika da sakon email ga dalibai a daren jiya Juma'a kan cewa sake kawo ƴan sanda makarantar a wannan lokacin ba zai yi tasiri ba. Sakon ya ƙara da cewa suna fatan tattaunawar da ake yi za ta kawo ci gaba. Yayin da adadin waɗanda suka mutu a yakin Gaza ke ƙaruwa, masu zanga-zanga a fadin Amurka na neman makarantu su yanke hulɗar kuɗi da Isra'ila, su kuma ƙauracewa kamfanonin da suka ce suna asasa rikicin. Rasha ta harba makamai masu linzami akan Ukraine a cikin dare, a wasu hare-hare da ga dukkan alama sun auna cibiyoyin samar da makamashin ƙasar ne. A halin da ake ciki, Rasha ta ce na'urorin kariyarta na sama sun harbo jiragen sama marasa matuƙi na Ukraine sama da 60 a yankin Krasnodar da ke kudancin ƙasar. Rundunar sojan saman Ukraine ta faɗa a yau Asabar cewa Rasha ta harba makamai masu linzami guda 34 a kan Ukraine a cikin dare, amma na'urorin kariya ta sama na Ukraine sun harbo 21 daga cikinsu. A wani sako da ya wallafa a kafar Telegram, ministan makamashin ƙasar Herman Halushenko ya ce an kai wa cibiyoyin makamashi hari a birnin Dnipro a kudancin ƙasar da Ivano-Frankivsk da Lviv da ke yammacin ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA.
Muna wa mai sauraro barka da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tare da Maimunatu Sado a kasar Kamaru, inda muke tattaunawa kan takardar aure da ake yi wa ƴan ƙasa ma'aurata a hukumance. Yau za mu ji yadda takardar aure ke da muhimmanci ga duk wani ma'aikaci a ƙasar Kamaru. Bari mu miƙa ku ga Maimunatu.
Cututtuka kamar na yara suna makaranta ko kuma suka yara a makaranta
ko kuma an aihu ko wani abu, to za yi maka facility, za yi maka
rangwame,
to wani gurin ma duka ake biya mata sadifan guri da gurin da kake aiki da kuma matsayin da kake da shi a gurin. Wannan shi yakan sa saura su ma su je su yi
atilu
mariya ma'aikata kan suna yi masu aiki ko a Hausa filanin ma masu aiki ne ke suna ganin cewa a din
akwai muhimmanci.
Yawwa, yaro zai faɗi ciwo ko da wani lokaci ko da sakandare ko da yaushe, za ka ɗauke shi ka akwai dattan da kai da ka san cewa in na kai shi can daga na zo za a karɓe shi za a yi ofife da shi ba wani ba tare da an tambaye ni wani abu.
Wannan duk yana daga cikin ainihin wato fa'idar ta yin takardar auren.
Yawwa, duk waɗannan. To mutane kuma waɗansu gani suke yi kaman zuwa yin takardar da yake ana zuwa za a yi ado, za a yi biki, za a yi waɗansu sun gulla ne. To gani suke kaman wannan ma yana daga cikin su bikin aure su kamar da ake yi su dandali su waye. Nan kuwa ba haka ba ne. Ba haka ba ne. Takarda ne, takardar gwamnati ne wanda zai ɗaure mutum. Zai ɗaure mutum takardar ne. To amma a rashin shina, sai a kashe ma
aure.
Sai mutum a yi aure a rabu ma. A je kuma a
wani
ba a kuma a yi takarda in an canza wuri ko ba canza wuri a kuma a yi takarda da wani, wani kuma ma ba za a yi takarda ba. Shi takardar auren kuma na wancan
yana na haka ba a yaga ba.
ƴaƴan da ka haifa, duk ƴaƴan da ka haifa
a wannan sabon auren
ko a ne in dai baka yaga takardar nan
na wancan miji,
wancan miji ƴaƴan nan nashi, don dai mutane ba su tambaya amma idan aka samu wasu sakaje ta ƙara ya ce ai gashi 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 haƙulle haƙusu na ake samu ana shiga fursuna a kan magana saboda maganan takardar aure. Kai ka je ka yi takardar aure kun ɓata sai kin fita, to idan ka kai ƙara zace kin abandonin gidan ki in ma shine tafiya barki zace ne linga amma ne in ma kai kika bar shi zace ke fi to haka to mu ba don mu aka zo in a ce an yi takardar aure kwana biyu kuma a ce ai auren ya mutu
ya je ya auren ita ma ta je ta yi nata
ya je ya aure ita ma ta je ta yi nata kuma suna da takardar kuma takardar na
misali kamar mutum wanda yayi wannan auren din amma kuma yayin da aka zo za a yi wannan auren mun san cewa a nan kasar Kamaru an ba da damar mutum yayi wato takardar aure a hukumance na mata hudu ko ba haka ba to idan dukkanin matan ba su da wannan takardar shin yana iya yazo da matan sa hudu baki daya a lokaci guda a yi wannan auren kuma a ba kowa takardar ta
ai wannan abinda na yi kwanakin baya na yi mutum ya zo da matansa uku na hada aka musu ai ina yi wa domin ka da mata hudu da za ka yi kai mace daya takardar aure ba
mai yasa
ba za ka iya ba saboda uku nan ba su da shi
to kun san cewa a halin yanzu ana yi cewa mutum na ne yana da mata hudu ko kuma mata biyu ko mata uku amma da guda ɗaya kacal yake da takardar aure
to idan mutum ya yi kasance hakan nan mata mai takardar auren ita ce take da komai shi sa ba wato administration aka fi so ku yi takardar aure idan aka yi takardar aure mai hudun gaba da sunanan a matsayin daya idan ɗaya zai da shi uku ba su da shi ita ce a gaba ko ƙarshe ce ta gaba saboda haka ne idan ka
zo wannan doka ce ta kasar
Kamaru doka ce to shi sa ake takardar certificate da sediba kin san idan aka zo sediba da sediba je ɗago cewa yana da aure da takarda da mata daya
to misali kamar wanda shi ya riga yayi aure kamar da muke gani a nan wato mu ce a community al'ummar mu na musulmai zaka ga mutum ne yayi auren kuma yana da takardar aure ya saki mata ita mata je tai aure shi ma ya ƙara aure a da wannan takardar ko kuma yanzu yana buƙatar ya zo yayi aure kuma ya sake yin wannan takardar aure shin za a yi masa wannan takardar
a wannan duhun kai idan wannan ya kasance da yiwuwa duhun kai ne idan aka mutum na takardar aure sai mutum ya ake ba institution da zai kare dokan din sai tribunal sai an yi divorce san za ka yake wani aure sai to idan kai aure sai bin na ta civil da mata kuka zo kai kamar mun sume ai shi kai mai garabu
garabu
kowa hanyar sa kai ka zo ka wani aure kai ai ta civil ai sun fa normal gwamnati ba ta da ba da ake yin nan gwamnati ba ta yin kokorin da wani to amma ana yi ya yake mai sa ake saboda jituwa tsakanin mace da namiji cewa ba za su yi ma juna masifa ba sai su yi sha mishi
shin wannan takardar yana ba da damar wa ma'aurata wato su samu wasu abubuwa fiye da albashi a wajen aiki
a yadda suke samu ba wani bashi kan za a iya ba da a cikin albashi za a iya karawa
saboda wannan
takardar za a iya kara mutu don saboda ya dauki an suka cewa shi mutum ne mai daukan mai nauyi da yawa kansa don saboda haka za a kara masa wani abu
wanda zai yi kula da yaran
da yaran shi ne
to a wannan lokacin din waɗanda suke ɗaurin wannan auren suna da laifi ko dai ba laifin su bane laifin ma'auratan ne
a idan ka zo inda na yi ɗora muku aure kamar nan misali ko ka zo ka ɓata da matarku ka kawo wata mata daban ba zai yiwu shin kira shi a kira wani
ita wancan matan
don a yi abu ikita a kira wancan matan kina nan ukuran na taba ka yi amma na kirawo
ta wannan matan
sai tabbata cewa ba daidai ba
sai ba za a yi wannan
sai tribunal
to misali yanzu ita wannan matar ne don mafi akasari an fi ga mata ita kuma ta je amma kuma ta daura auren shi wannan mijin yanzu idan ya ji labarin cewa ta daura auren yana iya ya kai ka a kashe wannan auren din kamar auren da muke yi na addinin musulunci shi kuma yana da dai takardar aure kuma amma kuma ainihin su rubuta hanyar addinin musulunci yayi mata shika
eh gaskiya kam idan namiji na takardar aure din mata ko yayi mata shika ina tabbata ina nan mijin ta kuma
a hukumance
idan wani matsala ya fito idan dan damu dan fitina ne sai auren da sai ta fitina shi ne sai aure ba sai ta sibe amma sai ta sibe sai dan mita idan ba sai ta sibe ba bai da mita saboda abu biyu ne kai cikin islama da ta sibe yanzu ta sun bata islama amma ba su bata ta sibe to ina ga gowon da suke tashi su je wani gari daban su je
kuma mun ana gani kamar bai dace ba a idan wato gwamnati
kun saurari yadda takardar aure da ake yi a hukumance ke taimakawa wajen ƙara albashin ma'aurata kamar yadda jami'in da ke kula da gudanar da yadda ake yin takardar aure Alhaji Idris Garba ya bayyana idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Maimunatu Sado wacce ta hada shirin daga kasar Kamaru sai Fiona Wamai Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
ko madalla a gaida Madina Dauda kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 baya ga haka kuma a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku dan Allah a tambaya mana masana siyasar duniya ko mecece hikimar kasa wajen mallakar makaman nukiliya ko me yasa manyan kasashe ke hana Iran da Koriya ta Arewa mallakar nukiliyar masu tambaya Zakariya Salifu gidan Rumji da Adamu Shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar Niger to idan masu tambayar na saurare ga amsar da wakilinmu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu muku daga Dr. Adamu Bajikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Yola jihar Adamawa wato FCE Yola wanda ya ce
assalamu alaikum Malam Zakariya Salifu gidan Rumji da Adam Shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar Niger kuke tambayar wai shin mecece hikimar mallakar makaman nukiliya to ina ga kafin na yi bayani akan hikimar da ke ciki yana da kyau wato ku fahimci cewa shi makami na nukiliya ko kuma makami na kare dangi wato mummunan makami ne wanda yake illarsa alal hakika ba wanda zai so ya zamana an yi amfani da wannan makami din idan muka tuna an yi amfani da wannan makami a 1945 saboda a kawo ƙarshen yaƙi na biyu watakila kuna sane da cewa lokacin da ake yaƙi na biyu an yi amfani da wannan bomb din wato wannan makami na kare dangi akan wasu manyan garuruwa guda biyu da suke Japan Nagasaki da kuma Hiroshima to yana da kyau ku fahimci cewa wannan bomb kwaya daya da aka jefa ya kashe rai na bil adama sama da 75 bom kwaya daya to idan kuwa bom kwaya daya zai yi wannan illar har ya kashe mutum sama da 75 kaga ba abu ne wanda yake kasashen duniya za su amince da shi a ce kowa ya mallaka ba to sannan kuma siyasar duniya musamman ma in kana maganar fitattun kasashen yammacin duniya wadanda ake ji da su misali in kai maganar Amurka kai maganar Russia kai maganar Ingila, kai maganar Faransa, kai maganar Jamus, kai maganar China, kai maganar India, duk waɗannan kasashe ne waɗanda yake kaga ba za su so a ce waɗansu kasashe sun zo su mallaki wannan makami ba. Saboda ne ainihin su suna nan sun yi da'ira ne da nufin cewa su ne kasashe waɗanda suke so ya zamana suna da fada a ji na daya, sannan kuma su suna nuna cewa ya kamata a sakan mabil adama mara ya zamana ba a musgunawa kowa, sannan kuma ya zamana duk duniya kowa yana da yancin rayuwa a inda yake cikin walwala da kwanciyar hankali. To wannan yasa suke fada da duk wata kungiya da take ta'addanci a duniya, ko da ta fake da addini ne ko kuma ta fake da wata manufa ta daban. To kaga idan ka dubi wannan, sai in sake kai ku shin wace dangantaka ce take tsakanin, misali don tambayar ku ta biyu din ta yi magana akan me yasa kasashen duniya ba za su so a ce kasar Iran da Korea sun mallaki makamin nukiliya ba. To abin da yake tabbas dai shine kamar ita Korea ai tana da su, sannan kuma ma an auna cewa girman koko karfin nata nukiliya din ya ninka na America da kashi 100 har da wajen 60. To kaga kenan wannan makami ne wanda yake bil adama ba zai so a ce ma an yi amfani da shi ba, kuma Allah ya hana mu ganin wannan ranar. A da can baya kasashen duniya sun mallaki waɗannan makaman, wanda yake kafin a zo a yi yarjejeniyar cewa a fahimci waɗannan mallakar su na da illa, sai ya zamana kasashe an yi kiyasin cewa alƙaluma sun nuna akwai nukiliya sama da 60,000. Amma da aka zo aka yi wannan zama, aka ga cewa yawaita waɗannan makaman ba alheri ne ga duniya ba. To sai ya zamana an waka yarjejeniya kasashe da dama suka sa hannu, wanda Iran ma na ciki, ita Korea ma na ciki, aka sassaka hannu akan cewa waɗanda suke da shi su lalata nasu. Aka rage har yau maganar da ake yi an samu takaitar waɗannan makamai a iya cewa duk duniya ba su wuce 13,000 ba. To kaga in ana maganar 60,000 da wani abu, aka dawo kan 13,000, to ashe kenan duk kasashen duniya sun fahimci cewa fa mallakar makamin nukiliya ba alheri bane ga duniya. To ina so kuma in ƙara nusar da ku kan cewa shin watakila tunanin ku na cewa Iran da Korea kuka hado su a tambaya guda, watakila kun fahimci cewa a 2017 ita Korea ta sake gwada wani makamin ta na nukiliya, watakila kuma alabashi kun fahimci cewa akwai jami'an Iran da suke wurin. To dangantaka tsakanin Korea da Iran dangantaka ce wacce ta dade tun lokacin da aka yi juyin juya hali na Iran a 1979, in ba ku manta ba. Kasashen duniya duka a koko mu ce waɗanda suke alaka koko suke hannu ɗaya da kasashen yammacin duniya sun yi tir da wannan juyin juya hali wanda ya zo ya dawo da shugabancin wannan ƙasa ta koma ta musulunci. To sai ya zamana ita Iran ta kasance ƙasa ce wacce aka ware ta a gefe. To idan ko kana tare da Iran ne ko kuma kana tare da kasashen yammacin duniya, to a daidai wannan lokacin da Iran ta shiga wannan mummunan hali, shine su kuma Korea sai ta kudu sai ya zamana su ne manyan kawayen wannan ƙasa. To su kuma waɗannan ita wannan ƙasa ta Korea, Allah ya sa suna da ɗimbin sinadaran da ake sarrafawa a yi nukiliya da shi. Iran kuma tana da mai, ita ma tana da wasu sinadaran da ake haɗawa. To amma su kamar mutanen Korea ta kudu ko kuma za a ce masanansu sun zurfafa bincike, sun daɗe akan wannan binciken, sai ya zamana an samu alaka tsakanin waɗannan ƙasashen biyu kusan a iya cewa ta fuskar nukiliya kam ta kudda kucce. Dan kusan akwai lokacin da jami'an ƙasar Korea sun je Iran, waɗannan masana hanyar ilimin kimiyyar nukiliya sun je ƙasar Iran ya kai 3 a cikin shekara guda, kuma ana bibiyar me suke yi duk lokacin da kasashen duniya suka yi cha akan Iran sai Iran ta nuna cewa ita fa wannan nukiliya da take yi fa na zaman lafiya ne na samo da wuta ne da makamantansu ba irin wancan nukiliya din ba a takeicin takaitawa ina so nuna muku cewa ita Iran bata mallaka ba koda ta mallaka ma bai bayyana cewa ta mallaka ba amma Korea ta mallaki makamin nukiliya kuma an san tana da shi so tari akan zauna a tattauna manya-manyan kasashen duniya a kira ta teburin shawari a ce to ta lalata nata za a bata kudi za su karbi kudin nan ko ba za su lalata ba sai ma su inganta to ire-iren waɗannan abubuwan sai ake ganin cewa to kasashen yammacin duniya fa su suka nuna cewa duk inda ake zalunci ba sa wurin to amma me ke faru a misali a Palestine ana ganin yanda Isra'ila take musgunama Palestinawa yanda take cin zarafin su da mamaya da makamantansu me yasa waɗannan kasashen musamman ma Amerika ba ta nuna cewa tana kyamatar ire-iren waɗannan abubuwa to su da Iran da Korea dukan su suna jin haushin abin da ke faruwa ga Palestinawa to ire-iren wannan sai ake ganin cewa fa waɗannan kasashe guda biyu in fa aka kyale su misali in suka hada karfi da karfe waje daya za su iya takalar Amerika ma da kanta to shi yasa duk wani bayanai na sirri wanda ya shafi wannan IAEA wannan kungiya ta take lura da yanda waɗannan tunda an yi yarjejeniya an ce a hana yaduwar waɗannan makamai na kare dangi to wannan kungiyar an ba ta karfin kowace ƙasa za ta iya shiga ta je ta duba ta bincika me kuke yi to sun je Iran sun dudduba sannan kuma dai da abubuwan da suke faruwa wanda daga baya har an zo an kakkashe waɗannan manyan masana sanin ilimin hada nuclear na Iran da yawa an kashe su to wannan ina tunanin buɗa muku da nayi zai ba ku fahimtar cewa fa hikimar mallakar makamin nuclear misali hikima ce ta nuna cewa ni nake da karfin iko saboda ina da makami yanzu misali idan muka dubi kasar Russia wannan fada da ke tsakanin su da Ukraine ai kaga saboda Russia kusan duk duniya ba kasar da ta kaita mallakar makamin nuclear saboda tana da makamin nuclear wanda a kiyasi ya kai kusan 6,000 su suka fi kowa ko lokacin da aka zo aka rarraba aka fasa tsohuwar Soviet su sun kwakkwashe daidai makaman da suke da su sun mayar Russia to wannan yasa kowace kasa takan taka mata nesa to kenan ashe saboda nuna karfin isa da nuna iko shi yasa ya zamana kowace kasa misali tana kokarin ta ga cewa ta mallaki wannan misali akwai wasu lokuta can baya da India ta gwada nata makamin kare dangi nuclear din sai Pakistan ma ta sake nuna nata ta gwada nata kaga dama suna zaman doya ne da manja wannan na kallon wannan to in India tana ji cewa ita ma tana da shi to mu ma muna da shi to sai kaga kowa na taka ma dan uwansa nesa idan kuka duba abinda ya faru a Nagasaki da Hiroshima wajejin shekaru 78 za ku ga cewa fa da aka jefa wannan bomb din duk da cewa an zo an sake gina waɗannan birane guda biyu to amma fa an dade an ibi shekaru duk wanda aka haifa ko a same shi ba yi da kafa ko hannayensa sun shanye ko kuma idonsa sun fito gologolo ko kuma kansa ya zama da kamar yana da tabin hankali saboda illar wannan makami na nuclear shi wannan makami na kare dangi hakika kamar da Bahaushe ya kira shi makami na kare dangi lalle makami ne na kare dangi Allah ya raba mu da sharrinsa da fata kun gamsu da wannan amsa da na baku
sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babi Kwai na FCE Yola da wakilin mu a shiryar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado da producer mu da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
to masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Baba Yakubu Makiri da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safon ku.